wannan wata Allah ya samu mu daga cikin wanda za a yanta. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima umlika wal katim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفخ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تاتي لنا بالظفر وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya nuna mana wannan rana ta Asabar 5 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1442 a daidai wannan lokaci mai tarin alkhairi da albarka a cikin wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka za mu karanta littafi mai albarka alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na Ramadana. Amma an riyar da aka saba wannan tafsiri ne da aka yi akan masu bukata ta musamman. Allah ya ainihin ba su irin wannan dama su ma aka zauna domin a yi tarayya da su kamar yadda dukkan sauran al'ummar musulmi ake tara su a isar musu da sakon Allah subhanahu wataala. To su ma haka muka saba aka saba wannan aiki tun bariya wanda bara ciwon COVID-19 ya hana ba a samu dama aka yi ba, amma alhamdulillah mun gode wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama bana za a gabatar da wannan tafsiri kuma za a rika yin sa ne a ranakun Asabar da Lahadi kawai. Haka yin an yi yau an yi gobe sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu za a sake dawowa a dora. A bariya can muna cikin suratul baqara mun ainihin kwana a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin bayansa zuwa ga faffadar halittarsa don mu gane girman halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yake gaya mana cewa shi ya halitta mana sama, shi ya halitta mana ainihin kasai, sannan kuma saman nan har guda bakwai ne, su ma kasan har guda bakwai ne, ba don komi ba sai don mu gane girman Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana daga cikin abin da Allah yake nuna wa halitta na girman sama. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah shine wanda ya daga sama ya daidaita ta ba tare da wani ginshiki ba, wanda muna gani koda laima ce, ya laima da za ta rufe kan mutum daya kawai idan ana bukatan ta sai an yi mata ginshikai, amma ga sama da ta rufe dukkan duniya inda muka sani da inda ba mu sani ba, Allah ya yi ta babu ginshiki. Sannan kuma muna gani rufi komin kyansa wata rana kwanci tashi zaka ji an ce ai nan wani wurin ya tsage amma sama bata taba tsagewa ba bata taba gajiyawa ba kuma dan Allah ya nuna mana muhimmancin sama sai ya zama ko gidajen mu muka yi mu ma sai mun yi saman zamu ga mafi yanci saman gidaje sai ai farin fenti ceiling ko POP sai ga an masa farin fenti me yawa yake nufi yana nuna maka idan har ma baka fito waje kaga saman Allah ba to akwai wata saman Allah a cikin ɗakin ka ka gane cewa wanda yi saman cikin ɗakin ka nan shi yayi kuma saman da take wai duniya gaba daya amma ga kai naka saman cikin ɗakin naka sai da aka masa ginshiki aka rike shi amma saman da ya rike duniya ga baki ɗaya kuma tana rike tana zaune ba ta da ainihin ginshiki kuma naka saman in an kwana biyu za ka ga ta yi dotti sai an buƙaci a gyara amma saman Allah a tin miliyoyin shekaru da Allah ya duniya har zuwa yau har zuwa ran da Allah zai nade wannan sama ba mu ga ba a taba gyara ta ba ko ba ranan da za a gyara ta da Allah ya nuna mana girman sa sannan kuma musamman mu mutanen da muke rayuwa a wannan zamani mu muka fi kowa fahimtar ma wato muhimmancin sama saman nan Allah ya yi ta gaya mana ayyukanta cewa Allah subhanahu wataala wa anzala minas samaa'i ma'an yana saukar mana da ruwa ruwan nan ginshikin rayuwa ne daga sama yake saukowa sannan rana da take ba mu haske take ba mu wani protein ma'ana na lafiya wanda an ce in rana tana haska mutum zai samu wani irin lafiya fiye da mutumin da rana ba ta haska shi to wannan ranan mazaunin ta sama ne sannan wata wacce take haska mana duhun dare ita ma mazaunin ta sama ne sannan yanzu har mun samu wato artificial satellites ma'ana an samu wasu kayayyakin kimiyya da ake harba su hatta handset din nan da muke magana wasu na'urori ne ake harba su a cikin sama sai ya zama ba tare da waya tsakaninka da mutum ba amma idan kai magana a ko ina kake a fadin duniya sai ya zama ya ji ka wannan duka Allah yana nuna mana girman faffadan halittar sama sannan kuma ana amfani da ita wurin ainihin wato watsa labarai da ainihin na hotuna da sauransu wanda gashi dai muna wannan karatu a wannan masallaci wanda alhamdulillah bana mun samu wannan ci gaba wanda bamu same shi a bariya ba wannan karatu kai tsaye ana yada shi a kafar Facebook mana a Fitiano Media TV wanda duk inda kake a fadin duniya kana iya ganin abin da yake faruwa yanzu haka a cikin wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka to lallai wannan duka an same shi ne albarkacin sama sannan kuma abu na karshe da zan faɗa akan sama ma'ana a matsayin revision na previous karatu da muka yi a baya ita saman nan Allah subhanahu wataala ya ajiye mana ita ne a matsayin wato inuwa tana inuwantan mu ne tana hana iska ta cutar da mu tana hana wato kura ta dame mu da ba dan akwai saman nan ba iska sai ta dame mu kura sai ya dame mu rayuwar mu nan nan ba zai mana dadi ba shi yasa zaka ga idan aka gina daki ba a masa irin wannan saman Allah din ba sai kaga kura ya dame wanda suke cikin wannan dakin iska ya dame wanda suke cikin wannan dakin Allah subhanahu wataala karshe kuma ya gaya mana cewa shi masani ne akan dukkan komai dan haka mu ji tsoron sa shi babu wani abun da yake buya masa a cikin sama din nan a cikin kasa da kasa gaba daya inna allaha la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abun da yake buya wa Allah a cikin sama ko a cikin kasa duk inda kake Allah subhanahu wataala yana ganin ka dan haka ji tsoron Allah ka kiyaye abin da Allah subhanahu wataala yake da bukatar ka kiyaye wannan yana ɗaya daga cikin wato abinda Allah yake jan hankalin mu cewa akwai sama din dan haka dan akwai sama ba wai saman ta kanji tsakanin halitta da Allah bane a'a wannan sama ba ta kanji tsakanin halitta da Allah Allah yana ganin abinda halittarsa take ciki to daga nan sai Allah ya dawo zai mana magana kan abinda ya shafi halitta ta dan Adam wanda ainihin shi kuma shine wanda zai zama wato wato wakilin Allah a bayan kasa wanda zai zama kuma jagora ga halittar Allah subhanahu wataala ga baki daya to wannan dan Adam din an yi daga sosai kafin a halicce shi wannan shine ayoyin Allah zai ga ya mana cikin suratul baqara wadhkur wawun din yana nufin ka tuna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya muhammad sallallahu alaihi wasallam idh qala rabbuka yayin da ubangijinka ya fada lil malaikati ga malaikunsa yana ba su labari yace inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni fa zan sanya halifa na wakili na a bayan kasa, wanda zai ainihin ya kulufuni fi tanfidhi ahkami fiha, wanda zan wakilta shi ya rika zartar da hukunce hukunce na a cikin bayan kasa. Shehu yake cewa zakar Allah tabaaraka wa ta'ala annahu akbar al mala'ikata annahu ja'ilun khalifatan fil ard, cewa Allah ya ba mala'iku labari zai sanya halifansa a bayan kasa. Huwa Adam, shine kakanmu babanmu annabi Adam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullukum min Adam wa Adam min turab, dukanku daga annabi Adam kuke, shi kuma annabi Adamu wato daga kasa Allah subhanahu wataala yi shi. To kafin Allah yi shi ya tara halitta sa ta mala'iku wanda ba su da adadin nan, don Allah yana gaya mana cewa mala'ikunsa ba su da adadi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, babu wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah subhanahu wataala. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Bukhari da Muslim muttafaqun alai ya ba mu dan misalin yawan mala'iku yadda suke. Yace lokacin da yaje Isra'i da Mi'raji ya samu wani daki a sama ta bakwai, wannan dakin ana kiransa Baitul Ma'mur. Wannan dakin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika 70,000 ne suke zuwa su dawafi a cikin wannan dakin, su kewa yashi su tafi, kuma idan suka tafi ba za su sake dawowa ba har abada. Gobe kuma wasu 70,000 din ba a san lokacin da wannan lissafin ya fara ba, ba a san lokacin da wannan lissafin zai kare ba. Kaga wannan yake nuna maka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, babu wanda ya san adadin rundunar Allah sai Allah subhanahu wataala. To mala'iku dake kowa iya abin da ya sani zai fada, kafin a halicci yan Adam an halicci jinsin aljanu, an halicci jinsin aljanu sai suka yi tabarna a bayan kasa, suka yi ta zubar da jini, suka yi ta kashi junan su. To wannan sai yasa Allah subhanahu wataala ya kispe su, ya batar da su kamar ma ba a yi su ba, kamar da yadda kullun Allah yake gargadin mu cewa mu daina jin kanmu. In ya shayidhibukum ayyuhan nasu wa yati bi akharin, Allah idan ya ga dama zai iya tafiyar da mu gaba daya ya sake zuwa da wasu. A wani wuri yana cewa wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, Allah in ya so in kuka masa tawaye yana iya canja ku ya kawo wasu mutanen da ba ku ba, sannan kuwa ba za su zama irin ku ba. Dan haka Allah ya kawar da su, wanda ba a kawar ba a cikin su shine Azazil, wato Iblis kenan sunan da Alqur'ani ya kira mana da ya kira sunan sa a ciki. Allah ya kira shi da Iblis a cikin Alqur'ani mai girma, kamar yadda zamu ji a cikin wannan suratul Baqara, fasjudu illa Iblis astakbara, Allah ya kira sunan sa da Iblis. Dan haka zamu yi amfani da sauran sunaye da shedan yake da su, amma sunayensa da suka fi karfi wanda suka zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayun alqur'ani shine Iblis da kuma shaytan. Iblis an kira shi da Iblis kafin a ainihin la'ance shi, bayan Allah ance shi sai aka kira shi da ainihin shaytan, ma'ana wanda yayi nisa da rahmar Allah subhanahu wataala. To da mala'iku dake sunna da wannan labari in banda Iblis, wanda shi saboda yawan ibadarsa Allah ya dauke shi ma ya mai da shi ya fada cikin mala'ikun a cikin jinsin aljanun gaba daya, dan shi ba mala'ika bane aljani ne. Allah yana gaya mana cikin suratul kafi fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi, mala'iku duka sun yi sujada amma Iblis dake shi aljani ne ba jinsin mala'iku bane sai ya zama bai yi wa Allah subhanahu wataala sujada ba. To wani zai iya tambaya menene bambancin mala'ika da aljani da kuma dan Adam? Wannan wasu nations ne, mana wata jama'a ce kashi uku, akwai jama'ar mala'iku, akwai jama'ar aljanu, akwai jama'ar mutane. To wannan menene bambancin? Suna da bambanci saboda Allah subhanahu wataala, saboda cikan buwayarsa kowanne yayi halicce su ne da irin abun da ya halicce su. Mala'iku ajsamun ne nuraniya, Allah ya halicce su ne da haske, su haske ne. Sannan su kuma aljanu ajsamun ne nariya, wato halitta ce ko jiki ne amma na wuta Allah halitce su ne da wuta wa khalaqal janna min marijin min nar Allah ya ce mun halicci aljanu ne daga wuta sannan mu kuma yan adam daga kan baban mu annabi adam alaihi salam har zuwa ni da kai da muke magana gaba dayan mu mu kuma an halicce mu ne daga ƙasa khalaqal insana min salsalin kal fakhar Allah subhanahu wataala yace ya halicce mu ne daga ainihin ƙasa daga baya Allah subhanahu wataala ya canja wannan halitta na ƙasan amma dai har yanzu idan ka koma asalin ƙasa ne ya maida halittar dan adam ta koma digon mani walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin daka Allah subhanahu wataala yake cewa asalin dan adam daga ƙasa ne dan baban sa annabi adamu daga ƙasa ne amma shi kadai aka yi da ƙasar daga nan sauran ƴan adam sai Allah subhanahu wataala ya zama yayi mu ne da digon mani to amma shi digon mani nan wato wani ruwa ne da yake fitowa daga jikin dan adam shi kuma wannan ruwa sanadin sa idan dan adam ya ci abin da ya fito daga cikin ƙasa ne ya ci abinci tsire-tsiren da Allah yake fitarwa daga cikin ƙasa idan ya ci su sune suke sarrafuwa a cikin jikin sa sai su zame mani din to kaga dai har yanzu idan adam ya sake komawa kan ƙasan sa kenan saboda hatta mani da ya canja ma'ana tsarin halittar ne ya canja amma asalin yana nan yadda yake daka mala'iku da suka ji za halicci dan adam kuma za a bashi wani ƙarfi guda uku za a bashi ƙarfi na sha'awa za a bashi ƙarfi na fushi sannan za a bashi ƙarfi na hankali to wannan abin sai ya tayar musu da hankali ƙarfi na sha'awa yakan jawo barna a bayan ƙasa ta hanyar zinace-zinace da keta dokokin Allah subhanahu wataala sannan ƙarfi na sha'awa yakan ja ƙarfi na fushi yakan jawo kisa idan ran mutun ya baci zaka ga ya daina magana da bakin sa ya koma magana da hannu ko da kafa to wannan magana da hannu ko da kafa shi kuma yakan iya jawo asarar rai dan haka dan adam din kuma aka ce a cikin karfin da Allah ya bashi Allah ya bashi karfin fushi sannan na uku Allah ya ba dan adam karfin hankali to shi kuma hankali shi yake gyara abubuwa to sai mala'iku suka yi abinda masu boko suke cewa wai kwamfiya ko an construct ma'ana idan aka ce abubuwa ne kashi uku amma biyu masu kyau daya mara kyau to kai ka san wai majority carry the vote ko da haka ana tunanin biyu marasa kyau din nan za su yi rinjaye daya mai kyau din nan da haka sai hankalin mala'iku suka tayi suka ya tashi suka ce Allah an sa sha'awa an sa fushi kuma an sa hankali hankali ne kawai fa mai kyau a ciki amma sha'awa za ta jawo barna fushi zai jawo barna da haka kuma duk barnan da sha'awa zai jawo da barnan da fushi zai jawo is social problems saboda masu ilimin boko suna cewa wai matsala in kaji an ce matsala to ita matsala iri biyu ce akwai matsalar da takan shafi mutun ne shi a karan kansa kawai Allah ya kiyaye misali wanda ya ainihin yi ƙarya ko ya ainihin wato kare alƙawari ko kuma ya kalli abinda Allah subhanahu wataala bai halatta masa ya kalla ba lalle wannan sabo yayi amma saban ya tsaya iyakansa ne to amma sabon da fushi da sha'awa suke kawa is social problems bayan shi ya samu matsala to waɗanda suke rayuwa da yake rayuwa da su ma sun samu matsala idan zina yayi wannan matar da ya zina da ita ya cutar da ita ya cutar da iyayenta ya cutar da baffanunta ya cutar da kakanninta ya cutar da kawunanta ya cutar da ƴaƴanta ya cutar da har jikokinta kuma shi ma ya cutar da nasu irin haka din kaga lokaci guda
mutum ɗaya ne yayi barnar amma waɗanda ta shafa suna da yawa to haka barna ta fushi idan mutum yayi fushi ya mangare wani ya ji masa ciwo kaga shi din da yanzu yayi laifi saboda daukan mataki da yi sannan wannan fushin nasa na laifin nasa ya jawo ya zubar da wani jini ya zubar wani jini ya cutar da shi idan mutum ya fita lafiya launi yayi fada da wani ya koma gida za a yi ta tambaya me yasa me ka kaza wani ne ya cutar da ni sai kaga barna din ta yadu waɗanda za su ji haushi da kin barna din sun zama sun yawa to wannan yasa da ya zama halittar farko na aljanu irin wannan barnan suka yi sai mala'iku suke ba Allah uziri Allah dai ba shawari ya basu ba to amma kuma da suka ji Allah zai wata halittar da ta fi su matsayi mala'iku sun riga yan adam amma Allah bai sanya mala'iku su zama halifofin Allah a bayan ƙasa ba ko an san me hikimar hikimar babu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin mala'iku Allah yayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin ƴan adam ne to tunda ko duk halittar Allah babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja to babu wani jinsin da zai kai jinsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja da a cikin mala'iku Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi da sai jinsin mala'iku yafi jinsin ɗan adam da a cikin aljanu Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi sai jinsin aljanu yafi dukkan wani jinsi daraja amma sai Allah yayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin jinsin mu ɗan adam sai ya zama mun fi dukkan saura har mala'ika ɗan adam yakan iya wuce mala'ika idan ainihin ya karansa ya kai sai ku a wurin Allah subhanahu wata'ala ayya ishe mu mala'ika jibrilu dan aikan Allah ne zuwa ga manzannin Allah to ai ka san masinja da za a aiko zuwa ga wani bai kai ga wanda za a aiko shi zuwa gare shi ba kuma hadisi sun tabbatar mana kamar da Imam Qadhi Iyad ya kawo a cikin ash-shifa a ranan da ayan nan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُ أَيْكُوكَ بَسَيْ دَنْ كَزَمَ رَحْمَةً كَزَمَ جِنْ كَيْ غَ عَالَم غَ هَلِتَر اللَّهَ غَبَا دَايَا اللَّهُ شِينِ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمَّا كَيْ كُمَا مَنْ ذَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْنِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَوْلَى مُوسَى ابْنُ فَيْدِر شَيْخُ إِبْرَاهِيمَ النَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكِي چِوَا كَوْنُهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَالَمِينَ دَايَا زَمَ رَحْمَةً چِي غَ عَالَم to ya nuna yafi alam din ne gabaɗe shi yasa ya zama rahama gare su yadda ubangiji ya zama yafi alam ne ya zama rabbul alamina shi kuma yafi alam din ne shi yasa ya zama rahmatul lil alamina a ranan malaika jibrilu sai manzo Allah yake tambayar sa yanzu wannan rahamar tawa ta shafe ka yace kwarai kuwa ta shafe ni kai rahama ne hatta gare mu mu malaiku dan malaika jibrilu shine shugaban malaiku Allah yana ba mu labari tanazzalul malaikatu war ruhu Allah yace malaiku za su sauka daren lailatul qadri war ruhu da malaika jibrilu dan a nuna maka shine oga kwata kwata yanzu kamar misali za a yi taro ne a garin nan a ce jama'ar gari za su je da gwamnatin jiha shi ba ɗaya daga cikin jama'ar gari yake ba shi ma ɗaya daga cikin jama'ar gari amma shine shugaban jama'ar gari in tunda shine shugaban jama'ar gari bai zai a hada shi cikin jama'ar gari kai ba in an ce lalle ana gayyatar jama'ar gari gabaki daya sannan kuma mai girman gwamna ma zai halarci taron ai kaga shi ma ɗaya ne daga cikin jama'ar garin amma shine shugaban su da haka sai zan malaika jibrilu ya shiga cikin rahmaniyar manzon Allah din nan sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka sai ya zama a sai kenan halitta ta dan adam ta fi halitta ta mala'iku to wannan yasa su kishin su da Allah subhanahu wata'ala sai suke cewa qalu ataj'alu fiha qalu sai malaikun suka ce ataj'alu fiha yanzu Allah zaka sanya a cikin wannan ƙasa man yufsidu fiha wanda zai zo ya tabarna a cikin ta bil ma'asi ta hanyar sabo saboda sha'awarsa wa yasfiku dima'a ya rika zubar da jini saboda fushinsa daman ahlici da adam da wannan karfin na fushi din wa yasfiku dima'a ya rika zubar da jini ayyuriqu habil qatli ya rika zubar da jini ta hanyar kisa kama fa'ala banul jan kamar da ƴaƴan aljanu suka yi kanu qabla adam malai ce sun kasance kafin annabi adam wa kanu yufsiduna fil ardi sun kasance suna ta zinace da zinace da barna a bayan kasa wai su fikuna dima'a suna zubar da jini atajalu khalifatan ka muslim yanzu kuma ka ce su aljanuba ka sa su ne a matsayin halifofinka ba amma yau gashi ka kawo su da kace halifofinka ne zaka kawo su bayan kasa sannan irin abin da ka sa aljanun su ma duka ka sa musu to yanzu kana ga ba za su zama irin wa'incan aljanun ba Allah ya da ka hakura da wannan halitta don idan tasbihi kake so wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak bayan mu muna yin tasbihi tare da gode maka ay multabisina bihamdika muna ainihin cudanya da gode muna gode maka tare da tasbihi na qul subhanallahi wa bihamdi muna cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi wannan kalma ana so mutun ya yawaita fadin ta saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wa subhanallahi tamla'ul mizan fadin subhanallahi yana cika mutum ma'aunin sa na lada alakhira wa subhanallahi walhamdulillah idan kace subhanallahi walhamdulillah kuma tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard wannan shi kuma zai cika maka ma'auni kai idan da za a yi dalar ladan fadin subhanallahi wa bihamdihi wato ladan ya kai yawan tsakanin sama da kasa mala'iku suka ce aikin da muke yi kenan to Allah ai wannan kare ya ishe ka ba sai ka halicci wata halitta ba wa nuqaddisu lakum muna tsarkake ka ai wa nanzahuka muna tsarkake ka amma la yaliqu bika duk abin da bai dace da kai ba Allah baka da bukatan sai ka halicci yan adam kenan Allah sai ba su amsa qala Allah yace inni a'lamu ma la ta'lamun ni ba na san abin da ba ku sani ba daka na san hikimar da ta sa nake ainihin kokarin zan halicci dan adam kuma bayan na halicce shi na bashi karfin nan guda uku biyu mara kyau daya mai kyau kuma nace zai zama halifa na a bayan kasa malaman tafsiri suka ce Allah ya ga mala'iku yake cewa yadda zan yi mu'amala da su shine duk wanda hankalinsa yarin jayi sha'awarsa da fushinsa zan bashi aljanna duk wanda wato sha'awansa da fushinsa yarin jayi hankalinsa shi kuma zan sashi a wuta shikenan magana ta kare dan haka ba zuwa za su yi su ci bulus ba koda za su yi barnan to akwai matakin da na dauka idan suka ga irin abin da na tara da na alkhairin aljanna ga wanda hankalinsa yarin jayi fushinsa da sha'awarsa to za su yi kokari hankalin nan nasu yarin jayi fushinsu da sha'awansu sai ya zama koda fushi ya taso sai hankali ya shigo sai ya zama fushin bai zai yi tasiri ba koda sha'awa ta taso sai hankali ya shigo sai ya zama sha'awar ba za ta yi tasiri ba sannan duk wanda kuma Allah ya kiyaye rashin hankali ma'ana hankalinsa ya gushe har ya kai ga sha'awarsa ta yi mata tasiri wato fushinsa yayi masa tasiri Allah ya ce shikenan shi ma yana da gidan da na tanada masa sai in kai shi wannan gida din to lallai wannan ita ce amsar da Allah subhanahu wataala ya ba mala'iku kuma akan wannan gaba nake ƙara jan hankalin yan uwa gaba daya mu yawaita ambaton Allah musamman wannan tasbihi da mala'iku suka fada suke yi tasbihi abu ne mai girma Allah ya gaya mana girmansa tare da ba mu tsoro Allah ya gaya mana girman tasbihi tare da ba mu tsoro akan abin da ya shafi tasbihi mu duba da matsayin annabin Allah annabi Yunus wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana matsayinsa yana cewa la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta kada ku fifita ni akan annabi Yunus dan Matta daka annabi yana yawan maganan annabi Yunus alaihi salam babban manzo ne daga cikin annabawa har alqur'ani yana masa inkiya da sahibul huti Allah yana masa inkiya da zannuni amma da ya zama ya fada cikin ruwa kifi ya hadiye shi saboda abin da ya faru tsakanin sa da Allah subhanahu wataala ya zama ya fada fi zulumatin salas cikin dufai guda uku ga duhun dare ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi daga nan sai ya fara la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin yana ta wannan tasbihi take Allah subhanahu wataala ya amsa masa Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin ai sai muka amsa masa muka ainihin kubutar da shi daga damuwa da bakin ciki kuma daman daga yau har duniya ta tashi duk wanda damuwa da bakin ciki ya dame shi ya kama la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin yayi ta la ilaha illa Allah yayi ta tasbihi yayi ta salatin annabi yayi ta sayyibari Allah subhanahu wataala sai yayi masa damuwar sai Allah ya ja hankali yace kun ga annabi Yunus annan laula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun wallahi da ba dan ya kasance mai yawan tasbihi ba Allah yace wallahi da mun bar shi a cikin cikin kifin nan har zuwa ranan da za a tashi alkiyama ashe kenan ƴan uwa idan ka ganka cikin damuwa kuncin tattalin arziki bacin rai matsaloli to ka duba kaga ya zikirinka da tasbihinka yake tsakaninka da Allah subhanahu wataala in dai kai waita su Allah subhanahu wataala sai ya sama maka mafita Allah sai yayi maka halin da kake ciki Allah kawo mana mafita Allah ka yayi mana halin da muke ciki to Allah zai cika da mu labarin abin da ya faru bayan nan malaiku dai Allah ya ba su labari abu uku da za mu fahimta cikin wannan aya kenan Allah ya ba su labari zai dan adam kuma dan adam din nan ba zai kawo shi ne ya aje shi as ordinary person ba Allah zai aje shi ne a matsayin halifansa a bayan kasa sannan kuma malaiku sai suka mai da amsa yanzu Allah zaka halicci wanda zai zo ya barna a bayan kasa ya zubar da jini bayan kana da mu idan halitta ce kake so ai kana da mu Allah subhanahu wataala abu na uku sai ba su amsa yace to ai na san abin da ba ku sani ba to zamu ga abin da Allah ya sani kuma Allah zai gaya mana abin da ya sani na hikimar sa ta halittar dan adam saboda shi Allah wa huwa al-azizul hakim shine mabuwayi mai hikima babu wani abin da Allah subhanahu wataala yayi da babu hikima a ciki shi yasa Allah yake gargadan hatta kansa shi dan adam din nan da muke magana Allah subhanahu wataala yake cewa ku duba kanku mana wa fi anfusikum afala tubsirun ku a karan kanka baka ga wata hikima ta halittar Allah ba da Allah idon kan nan inda Allah ya aje idon kan nan ka taba jin cewa ba nan Allah ya kamata ya aje ma idon ka ba baka ga cewa inda aka aje idon ya dace ba da an kawo shi da Allah ka fada nan zai kyau ne kai sai kyau ba da kunnan ka inda Allah ya aje kunnan nan kuma Allah ya yi shi lobo lobo bai yi shi nau'in kashi ba bai yi shi nau'in nama ba da an yi shi nau'in kashi in ka kwanta sai rika toka rika ba za ka ji dadin kwanciya ba da yayin shi nau'in nama in ka kwanta sai manne da jikinka in ka tashi ba zai tashi ba amma Allah sai ya shi lobo lobo saboda hikimarsa subhanahu wataala ta yadda in ka kwanta sai ya yadda kake so in ka taso sai ya taso baka ga ya dace ba kaga wurin hancin ka nan tunda numfashi ne ake so ya fito don Allah da an yi hancin ka yana kallon sama kofofin suna kallon sama ba kasa suke kallo ba don Allah matsala ba ta faru ba in ana ruwan sama ka isa ka fito ne ai ruwa sai ta shiga ciki kaga matsala ta faru amma Allah cikin hikimarsa sai ya zama ya yi hancin yana kallon kasa ta yadda ko ruwa ake in ba kai ka kai ruwan ba ruwan bai zai shiga ba sannan halittar ma Allah ya zo yayi ta mataki mataki lokacin da aka haifi yaro sai Allah ya yi shi mamulo ba hakuri saboda a lokacin abincin da zai ci ba bukatun hakuri a ciki da an yi shi da hakuri sai rika gamsara mahaifiya sai na cutar da ita amma Allah sai ya shi ba hakuri sai ya girma ya kai yanzu zai ci to zai ci kashi zai ci duk abu mai hakuri shikenan sai a sa mar hakuri kaga hikimar Allah kai ba za ka gane hikimar Allah ba malamai suka ce sai ka duba dubara ee ayya kamata da abin da ya shiga ya fita da Allah duburan nan da a ce ta gefen aljihu aka yi ta da ko ta nan da Allah matsala ba ta faru ba amma Allah sai abin can kasa ta yadda in ka je zaka fitar da shi sai ka fitar da shi ma baka ga me kai ba ma baka ga ma me kai ba ma kaga hikima ta Allah subhanahu wataala sannan yayi wasu injiyo injuna da na'urori ai muna gani yanzu ko dan karamin injin mai nika ainihin fulawa ko mai nika gero ko tattasai ai nauyi ne da shi mutum daya bai zai iya daga shi ba amma Allah ya sanya injunan da sun fi wannan karfi a cikin cikinka wanda yanzu nan zaka jefa abinci za su tace shi su nika shi abinda zai tafi jini ya tafi abinda zai tafi ruwa ya tafi abinda zai tafi bayan gari ya tafi abinda zai tafi fitsari ya tafi subhanahu wataala abinda zai fito yayi zufa ya fito a matsayin zufa kai subhanallah fa tabarakallahu ahsanul khaliqin da haka Allah da hikima yayi abin sa da ilimi yayi abin sa shi yasa ilimi abu ne mai matukar girma da muhimmanci anan kaga Allah yana tabbatar da sifar ta ilimi inni a'lamu ma la ta'lamun na san abinda ba ku sani ba subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
ما شاء الله تدن أني وقال إلوي الله يتي إني أعلم ما لا تعلمون ناسا أبن دبك سيني با تأي إتماها للتدزنين ta san wani abun da baku sani ba na riga da na fifita ta da ilimi to duk wanda yake da ilimi kuwa in dai yayi ilimi to insha Allah ta'ala ilimin nan zai zo ya danne wa'innan abubuwa guda biyu masu muni zai zo ya danne sha'awa zai zo ya danne fushi shikenan da yawa zaka ga mai ilimi ai bai da fushi sosai idan kaga ana fada da mutum kai hakuri ni ba zan yi ba kai hakuri ni ba zan yi ba in ka duba sai ga bai da ilimi ne amma mai ilimi wani lokaci bai da bukatan ba sai an ce masa ya hakuri saboda ya san Allah ya tana dawa bayi masu hakuri ladan da babu misali inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab da haka bai da bukatar sai an ce masa mai hakuri da abu ya faru sai ya hakuri abin sa me yasa saboda yana da ilimi kaga maganan fushi an gama da shi sannan sha'awa fa a'a ai ya san Allah mai rahama ne duk sha'awar da Allah subhanahu wataala ya sa wa dan adam cikin rahamarsa kuma ya masa way out ya bashi wata hanyar da zai iya warware wannan sha'awar ba tare da ya sabi Allah ba shikenan sai bi saboda ilimin sa sai bi wannan hanya da Allah subhanahu wataala ya dora masa ta fi masa zaman lafiya duniyarsa da lahirarsa gabaki daya dan haka sai Allah subhanahu wataala ya yi wa mala'iku exams mana ya musu jarrabawa ya nuna musu girman halitta ta dan adam sannan mu kuma ɗan adam ya nusar da mu ya mana hannunka mai sanda mu gane cewa za mu fifici sauran halitta ne idan muka koma ga asalin mu wato shine annabi adam alaihi salam muka sifantu da sifar da ya sifantu da ita ita ce sifa ta ilimi to Allah ya sanar da annabi adam duk abin da za a yi amfani da shi a nan duniyar daga farkon duniya har duniya ta tashi kuma Allah ya yi dan adam mai ci ne mai sha ne mai sha'awa ne da haka su ko mala'iku duk wani abu wanda aka fadan ba sa yi la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yanamun ba sa ci ba sa sha ba sa sha'awa ba sa bacci ma bacci wannan ba sani ba kai hutu ma ba sa yi la yasumud ko hutawa ba sa yi ba san wani abu yayi relief za hutawa ba sa yi to kaga tsarin halitta su bai ridai bane da Adam dan haka su kuma Allah ya yi restrictic din ilimin su ya takeice ilimin su ga iya abin da suka sani sai Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam sunayen dukkan abin da ka sani Allah ya ce allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunaye dukkan su ai asma'ul musammayat ai asma'ul kainati kullan duk abin da zai kasance a duniyar nan sai da Allah ya sanar da annabi Adam sunansa hatta al-qas'a har akwashi sai da Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam sannan shikenan Allah ya sanar da shi dukkan sauran abubuwa manyan su da kananan su daga farkon duniya har zuwa karshen duniya shikenan Allah sai ya bijiro da kayayyakin mu na amfanin duniya tukunya takalmi riga wando Allah ya ce wa mala'iku me wannan ina ba sani ba ba san tukunya ba dan ba sa cin abinci kai da kake ci abinci ai kai ka san tukunya ko sannan me wannan riga a kai kake sa riga kai ka san riga me wannan takalimi aha kai kace sa takalimi kai ka san takalimi su malaiku duk ba sa wannan dan haka su ba san su ba dan haka Allah sai ya ce wa allama adam alasma kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunan wayannan ayyuka da muke ai abubuwa da muke aiki da su a duniya gaba daya summa aradahum ala almalaiika sai Allah ya bijirar da wannan abubuwan ga malaiku fa qala sai Allah ya ce an bi'uni bi asma'i ha'ula'i ku ga min sunan wayannan abubuwan in kuntum sadiqina idan kun kasance ku ne da gaskiya na cewa ku ne kuka fi cancanta da zama wakilai na halifofi na a bayan kasa fiye da annabi adam da ainihin zuri'arsa da zan haifa ina ba sani ba annabi malaika bai san takalmi ba dan baya sawa bai san tukunya ba dan baya cin abinci bai san dukkan bai san riga ba dan baya sawa bai san dukkan wani abin da muke amfani da su ba tunda malamai suka ce komai aka sarar masa ma malaika bai san handset ba an ce me ga handset din nan me za a yi da shi ba sani ba shikenan sai suka ba Allah subhanahu wataala amsa qalu subhanaka
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تو كاغا دي ماغان تسبيح نان دي ياداو ان اوا dole dai maganar tasbihi sarkake Allah nan qalu sai malaikun suka ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah daga dukkan abun da baka dace da shi ba la ilma lana illa ma allamtana babu wani abun da muka sani Allah sai iya abun da ka sanar da mu kuma inna abubuwan maka ga mana sunan su ba da ka mu san su ba subhanahu wataala la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim Allah kai ne mai yawan ilimi kai ne mai yawan hikima da kai ka san komai kai kasan kuma hikimar da ta sa kake yin komai kaga sun zo kenan fa sun zo inda ake so a zo din dama Allah akwai hikimar da ya boye akwai ilimin da ya boye amma dai bari ai musu jarrabawa dan abin ya ƙara fitowa fili dan haka Allah kai ne antal alimu kai ne masani antal hakimu Allah kai ne komai hikima komi da kai da sanin ka kai shi da kuma hikimar da take boye a cikin ainihin wannan abun zaka ga alkhairi ne shi yasa wanda suka san Allah to haka suke daukan Allah ma'ana ya imamun nazifi mai yaqutatul farida yana fada wannan littafi ne shahararre cikin wannan dariqa tamu cewa kullu ma fa'ala aljalilu fa huwa aljamilu duk abinda Allah yayi ga bawa to wannan abin shi yafi cancanta da bawan dan haka wanda suka san Allah ba sa kuka ba sa raki sukan zama ne cikin ayirin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada annabi ya faɗi wani ayari yace kai al'amarin mu'mini ya burge kai mu'mini ya burge sahabbai suka ce to ya al'amarin mu'mini yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mu'mini idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah to shi ku Allah yana so a gode masa dalla in shakartum la azidannakum in ka gode sai ya ƙara maka sannan wa in asabadu darra sabara fa kana khairan la in abun da baya so na wahala da cutarwa ya same shi sai ya hakuri shikenan sai ya zama hakurin yafi masa alkhairi saboda Allah yana ba masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba to haka lamarin mu'mini yake to da haka sai ya zama wanda ya san Allah to haka zai dauki Allah cewa Allah baya abu bai sani ba Allah baya abu babu hikima a ciki ai hakuri zan kawo ta hikaya kafin Allah ran mai karanta mana ayar gaba duk da naga lokacin mu ya fara ainihin harara an taba samun wani basaraki da wazirin sa wannan basaraki da wazirin sa sai ya zama suna da bambanci wurin ilimi don kowa da irin yadda Allah ya bashi ilimi to shi wannan waziri ya san Allah amma shi basarakin bai san Allah ba dan haka shi waziri da ya san Allah sai ya zama rayuwarsa ta yi daban abin da ya faru sarkin yana sha'awar farauta to sai aka fita za a yi farauta sarki ya hango wani naman daji sai ya fita guje yana fita guje halinka da wanda bai saba gudu ba ka sai baka saba gudu ba baka san yadda za ka yi ba karshenta ka rika gudu a sunkuyen ajeji ne ka je ka gamu da wata bishiya ku yi karo a ka rika gudun kanka a sama ka gamu da wani kututture ka harbe shi ka fadi to shi abin da ya faru da shi kenan sarkin nan sai je gambari wani kututture sai ya fadi yana kallon sama washi bai kalli kasa inda yake takawa saboda kare je karo da wani bishiya da yake tsaye ya zama ya buge shi shikenan yana faduwa kafa ta ji rauni sosai tayi daga daga saboda irin dakuwa da yi shikenan sai aka zo aka ga waziri waziri yana gani sai bushe da dariya yace ah yayi kyau ai ba wuya hakan ma shi yafi maka alkhairi sarkin sai ran sai baci naji ciwo kuma kace ba wuya haka shi yafi min alkhairi ciwo fa naji gaba daya ya tsatai damage yace ah yi ba Allah ya aiko maka abun ba ba wuya haka shi yafi maka alkhairi shikenan aka kira likita likita yazo ya duba ya duba yace kai wannan abun ba yadda zai ya dauro abun da za a yi zaman lafiya shine a sa wuka a yanke yatsan gaba daya kawai shine zaman lafiyanka sarki ya juye gun waziri ya ka gani a yanke yatsan nan ko a bari yace har mata baba a yanke ta man a yanke ta yafi maka alheri yace subha a yanke min yatsa kuma kace yanke yatsan yafi min alheri wannan wai da magana ce yace kai ina ga waziri na ya tabu a kama shi aka yi mishi gidan kurkuku waziri yace kai Allah nagode maka ai hakan ma yafi min alheri ai ha subhanallah aka da waziri aka tafi da shi gidan kurkuku bayan tafi da waziri gidan kurkuku sarki dai farautar da ba yi ba kenan aka kama hanya ana dawowa sai aka gamu da wasu yan fashi gungun yan fashi kuma matsafa su kuma dodon tsafin su yace musu su kamo wani babban basarake da shi za a yi musu tsafi dan haka suka zo suka tare hanya suna tare hanya sai kawai aka kama sarki za a tafi da shi da aka kama sarki za a tafi da shi sai wani daga cikin yan fashin yace ah amma fa dodon nan namu ya ba mu tsari ya ba mu sharadi ya zama basaraken da zamu dauka cikakken basarake ne kar ya zama yana da wata tawaya ko na kasa a jikin sa mu caje shi duka ana cajewa sai aka samu yatsun sa 19 ne saboda yatsun sa dai na kafa yayi damage an datsi suka ce ha shikenan ba za mu dauke shi ba shikenan waziri da sauran sarki da sauran jama'a sai suka gangaro gida daman waziri ku an riga da an kawo shi gida an daure shi a kurkuku da aka baya cikin tawagar a cikin tawagar sarki ne kadai ba waziri sai fadawa habba sarki yana dawa cikin murna yace aje ne mamin waziri yanke mini yatsan nan ya zama min alheri da yatsan nan ba a yanke ta ba da matsafar nan sun kama ni ana fito da waziri yace kai waziri nagode da ka bar shawara aka yanke min yatsan nan daman ka ce ba wuya yanke yatsan ya zama min alheri dan yanke yatsan ya kubutar da cikin gabaki daya sai waziri yace ah ni ma lokacin da kace akai ni kurkuku ba ce ba nayi hakan yafi mini alheri ba da lokacin da aka zo muna ciki da ba akai ni kurkuku ba lokacin da aka zo ayirin aka bincika sarki yana da matsala ai za a ce ina wazirin sa to bana nan to daga ma fa'al aljalilu fa huwa aljamilu duk abinda Allah yayi maka to wallahi in ka nitso kai tsaf zaka samu akwai hikima a ciki akwai hikima a dan wanda yayi abun masani ne bizi abun a rashin sani ba bai abun a rashin sani ba Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi na'am
qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
الله سبحانه وتعالى يقول آل يا آدم أنبئهم بأسمائهم
falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa law ma tubduna wa ma taktuma kuntum taktumun. Allah subhanahu wa ta'ala yace to yanzu an hadu ne a filin jarrabawa, ga mala'iku a gefe, ga annabi Adamu a gefe. Allah ya tambayi mala'iku, yace to su fada masa sunayen wayannan abubuwa da ƴan Adam, asma'ul kainat, sunayen abubuwa da dan Adam muke amfani da su. Ban sani ba. Allah ya ce to tunda baku sani ba, kuma kuna da awar cewa ku kuka fi zama kuka fi cancanta da halifantar Allah a bayan ƙasa, to bari ku ga wanda kuke gani, kuke ganin cewa bai cancanta ya zama halifan Allah ba. Adamu anbiya Adamu. Malamai suka ce to kaga yadda Allah yake kiran sauran annabawa ya bambanta da yanda yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shi yasa mai taniya yake cewa inna katmal anbiya'i faqa arsal anbiya'i, cikamakin annabawa anne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ay ya fifici dukkan sauran annabawa da ya unnida'i. Ko ne annabi haka Allah yake kiran sa ya wani? Kaga Allah yace ya Adamu, ya kai annabi Adamu, anbi'hum bi asma'ihim, ka ba su labarin surayen wayannan abubuwa. Shikenan wannan takalmi ne ana sa shi saboda kar a jirana. Wannan tukunya ce ana dafa abinci a ciki ana ci. Wannan riga ce ana dinkawa don asirce jiki kan zafin rana da kura ya haukan mutum. Yayi ta fadan dukkan abubuwa. Wannan handset ce ana kiye magana da ita ga wanda yake kusa da wanda yake nesa. Duka ya fadi abubuwa da muke amfani da su a nan duniya da irin amfanin da suke yi din. Shikenan Allah subhanahu wataala yace falamma ambahum bi asma'ihim, yayin da annabi Adam alayhi salam ya ba mala'iku labarin sunayen wayannan abubuwa ga baki daya, ya zama yanzu an yi jarrabawa, sun ci zero, shi kuma ya ci duka. Ma'ana an kawo sunaye ga abubuwa nan a fadi sunayen su, shi ya fada, su kuma basu fada ba. Kaga shi yayi winning, ya ci, su kuma su fadi. Daga Allah yace falamma ambahum bi asma'ihim, yayin da ya bada labarin sunayen wayannan abubuwa, Allah subhanahu wataala kale yace alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, da mun bance muku na san abin da ya boye a cikin samai da ƙasa ba. Malamai suka ce wannan gaibin fa ana magana da mu ne, amma shi Allah gunsa ai babu gaibu. Idan ka ji ana ahlibul gaibi wa shahadati, ana magana da mu ne don mu muke da gaibu da shahadatu, mu muke da abin da muke ake gani, abin da aka sani, mu muke da abin da ba a gani ko ba a sani ba. Amma shi Allah ai ba abin da baya gani ba abin da bai sani ba, subhanahu wataala. Dan haka in ka ji yana maganan gaibu da mu yake kawai. Inna alamu ghaiba as-samawati wal ard, na san abin da ya buya cikin samai da ƙasa. Wa alaw ma tubduna wa ma tuba wa ma kuntum taktumun, na san dukkan abin da kuke bayyanawa, kuma na san dukkan abin da kuke boyewa. Ma'ana babu wani abu da yake boya mini a cikin halitta ta subhanahu wataala. Dan haka malamai suke cewa wannan yake nuna, idan ka duba wannan kissa ta annabi Adam alayhi salam da mala'iku, cewa dan Adam zai zama halifan Allah ne idan yana da ilimi, amma idan bashi da ilimi to ba zai zama daga cikin halifofin Allah subhanahu wataala ba. Saboda halifan Allah na farkon annabi Adamu ya zama halifan Allah ne saboda ya fi sauran mala'iku da suke takara da shi akan wannan matsayi din wurin ilimi. Dan haka ƴan uwa, mu tashi mu nemi ilimi, mu nemi ilimi na addinin mu yadda zamu bautawa Allah subhanahu wataala, mu nemi ilimi na ainihin zaman duniya yadda zamu yi mu wato gudanar da rayuwar mu ta yau da kullum, wanda wannan wajibi ne akan mu. Saboda neman halal wajibi ne, sallah wajibi ne, sannan neman ilimi kuma na yin wayannan abubuwa guda biyu ga baki ɗaya shi ma wajibi ne. Saboda babu abinda wato ilimi zai shiga cikin sa faci abin yayi kyau. Domin wayannan abubuwa guda biyu da Allah ya halicci Adam da su, fushi da ainihin sha'awa, wato tsoron Allah, hankali da ya samu ilimi sai ya gadar masa da tsoron Allah, sai ya zama dan Adam sha'awarsa ba za ta yi tasiri ba, sannan fushinsa ba zai yi tasiri ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya mana cikin Alkur'ani mai girma, inna ma yakshallaha min ibadihi al-ulama, wanda suka fi kowa tsoron Allah a cikin bayin Allah su ne malamai. Dan haka wanda ya san Allah shi ne ke jin tsoron Allah. In ka san abu a nan ne za ka ji tsoronsa, amma idan baka san abu ba za ka ji tsoronsa ba. Dan haka jin tsoron Allah ko shi yake sawa mutum koda ya yi fushi
beze ainihin taba halittar Allah ba saboda ya san yadda Allah subhanahu wataala yake kishin halittarsa. Idan mutun yana da ilimi beze ainihin fada cikin sha'awa ya zama ya dulmuya ya shiga hurumin da wato bai dace ya shiga cikin sa ba. Allah subhanahu wataala ya datar da mu mun yi nisa kuma amma lokaci ya cin mana za mu tsaya akan wannan gaba sai gobin Allah yadda zamu tashi akan maganar ilimi da fifikon sa da kuma ainihin dorawa akan yanda muka tsaya daga nan kuma in an yi gobe sai kuma wani sati insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayin da yake intawa a cikin wannan wata wannan bayin Allah da suke tsaye gurin gudanar da wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi musamman dan uwana malam da yake fassara wannan karatu kai tsaye ga ƴan uwa masu bukata ta musamman da suke ainihin sauraron wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su da irin wannan jihadi da yake yi har yanzu bai samu ƴan uwa da za su ainihin rika dafa masa ba a cikin wayannan harkoki muna addu'a Allah ya sa ya samu waɗanda za su rika dafa masa cikin wannan harkoki domin a ci gaba da isar da sakon Allah da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar a bar wata al'umma daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana gefe ita ba a isar mata da sakon Allah dan maulana Imam Hassan Sisi radhiyallahu anhu yana gaya mana yake cewa alqur'ani mai girma sakon Allah ne izuwa ga kowane ɗaya daga cikin mu dan haka har su ma masu bukata ta musamman wajibi ne ya zama an san dabarar da za a yi a isar mu da sakon Allah subhanahu wataala a cikin wannan wata na alqur'ani mai girma shine aka yanke shawara a zo a gudanar da tafsiri a wannan masallaci muna godiya ta musamman ga committee gudanarwa na wannan masallaci ko muna yi wa juna murna irin kikkiawan gyara da muka ga an yi wannan masallaci an kayata shi wanda suka tsaya aka yi wannan aiki Allah ya biya su da aljanna albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baban mu Alhaji Yaji Dalibi da ya assasa wannan masallaci ya gina shi ya bada shi a cikin dukiyarsa Allah ya kara masa rahama Allah ya kara masa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu masu dukiya irin sa da za su kafa addini su bar abin da zai ci gaba da amfanan su kuma yana amfanar al'umma gabaki daya kamar dai da na gaya mana a cikin karatu wato idan kai barna barnan za ta cutar da kai za ta cutar da al'umma haka idan kai abu mai kyau abun zai amfane ka dan Allah zai baka lada kuma zai ci gaba da amfanar al'umma da Allah da bai gina masallacin nan ba za mu samu inda za mu fike mu zo mu zauna ba za mu samu ba shi yanzu lada yana can yana samun sa mu nan mun samu biyan bukatun mu ko mu ma Allah subhanahu wataala yana rubuta mana lada dan haka ita rayuwar nan duka hadaka ce a taru ne a gudu tare a tsira tare malam baban gida da sauran wanda suke tsaye suke dafa masa na daga cikin matasa ƴan kasuwa da suke ta muke ta da su a nan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu hanyoyin arziki yadda za su ci gaba da dafa wannan addini namu na musulunci ta yadda za mu gudu tare mu tsira tare ya zama ba tare da an bar wani daga cikin al'ummar musulmi yana gefe ba yadda muka fara wannan karatu muka ga farkon karatun nan lafiya Allah ya nuna mana karshen sa lafiya wallahu ta'ala alam ina ga babu lokaci kaman da zamu iya amsa tambayoyi ko da akwai tambayoyi ma ina ga sai mu bar su sai gobe kuma ƴan uwan mu kabe da suka saba daman sukan yi tambayoyin ne a rubuce sai su kawo da duk iyaren da Allah ya hore musu amma dai tunda malam yana nan ba matsala bara mun yi amfani da Hausa da Turanci ne saboda ni ban iya Faransanci ba ba ya kila ciki wasu su san French da haka bana ma dai da wannan yaruka guda biyun za a rubuta tambayoyi su tu rubuta tambayoyi na abin da ya dame su mu yi musu kuma bayani daidai gurgudu Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lakira ya tsare mu ya kiyaye mu da dukkan abin da muke tsoro na sharri albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hali da muke ji kasar mu take ciki na wasu yankuna abin da ake fama da shi na matsalar kidnapping kama mutane ana neman fansa da ainihin sauran abubuwa na rashin tsaro muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen su Allah subhanahu wataala ya saka ri iso wannan wurare da muke ciki albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sauran bayin Allah wadanda ba masu bukata ta musamman ba da suka mara wannan karatu baya wurin zuwa saurara Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya cikin ladan gabaki daya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle sakwara dai na karshe mu yawaita tasbihi Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan shine zai fitar da mu daga dukkan wani hali na kunci da muke ciki subhanakallahumma bihamdik nashhadu allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sallallahu salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ublik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.